عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون
أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيوة الله مدعوك جسر كيكو ديا واندا تكين نئم صدى البركة سا يعني امتد دموانا لوكتي مي البركة لوكتي مي زادا يو من أرانا الرباني وني نأوكو غوطة رمضان هجرة مأكي صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa birnin madina shekara 1445 muna fatan ubangiji ta'ala ya datar da mu jiya dai mun tsaya ne a cikin wannan sura mai albarka suratul safat inda muka tsaya a aya ta 130 da nawa ne da bakwai yau insha Allah za mu tashi aya ta 138 muna fatan ubangiji ta'ala ya datar da mu mun ji a darasin mu na baya yanda Allah madaukakin sarki ya zano wani bangare na sashen annabawa daga cikin annabawan Allah tun daga bayani akan annabi Nuhu alaihi salam annabi Ibrahim Khalilur Rahman da ƴaƴansa irinsa annabi Isma'il su annabi Ishaqa da jikokinsa har muka zo kan waɗansu daga cikin annabawan irinsu annabi Musa da Harun irinsu annabi Ilyas alaihi salatu wassalam yau kuma za mu tashi akan tarihin ɗaya daga cikin annabawa masu makami masu daraja shine annabin Allah Yunus alaihi salam annabin da aka yi masa wata irin jarrabawa da duk duniya ba wanda aka taɓa wa irin ta sai shi ubangiji ta'ala ya ƙara masa aminci shi yasa ya daga cikin kissarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma yambage ne abdin an yaqulu ala khairin min yunus bin musa bai dace ga wani bawa daga cikin bayin Allah ba ya furta kalmar cewa shine mafi alheri akan yunus dan mata daga wannan annabi dai daga cikin annabawan Allah kuma Allah ya masa wata irin jarrabawa wanda take akwai abin mamaki a ciki wanda idan ka kalli tarihin wannan jarrabawan zaka san ka Allah ya cancanta a ji tsoron sa ya cancanta a yi masa da'a kuma shi kadai ya cancanta a yi wa bauta ta gaskiya sarki ya tabbata ga Allah subhanahu wataala annabi Yunus ɗaya ne daga cikin annabawa wanda Allah ta'ala ya aiko shi zuwa ga mutanen sa yazo ya musu wa'azi yayi musu wa'azi suka yi masa ko'o suka masa kunnan uwar wasu ake cewa ko kunnan uwar shagu kun ji amma kaman ba ku ji ba kai a karshe ma dai kamar yadda malaman tarihi suka ce sai suka kama shi suka sa shi a kaso a wata ruwaya an ce yayi fushi ne yasa ba so mai da'awa ya zama mai fushi mai da'awa ana so ya zama to mai haƙuri akan duk abin da zai fuskanta ta fuskar wannan da'awa shi yasa annabi Luqman ko Luqman al-Hikma lokacin da yake wa dan shi gargadi da wasiya da ja hankali akan al'amarin da ya shafi rayuwa da addini da yazo kan kai umarni da alkhairi kai hanya kan shari sai yace wasbir ala ma asabak amma fa sai kai hakuri akan abin da zai same ka dan idan kace za a kira dan adam ko ƴaƴan annabi adam akan zuwa tafarkin tsira tafarkin tauhidi to babu shakka zaka fuskanci kalubale daban-daban kina iya samu wata sai kin ga mata wa'azi a ce to sannin ki mai wa'azi sai mi kuma ke sarkin wa'azi ko to saki hakuri ki ce eh haka ne kuma gobe ki kare jibi ma ki kara gata ma ki kara wa'azin har cinta da kin ba duk ki kara wa'azin saboda bai darasin addini ko mai da'awa hakan addini baya fushi to an ce shi wannan annabi daga cikin annabawan Allah sai aka tarabe shi yayi fushi ya tafi ya bar mutanen garin a lokacin da ya je bakin teku sai ya tarda wani jirgi da yake makure da mutane an makure shi da mutane da kaya jirgin kwale-kwale yana shirin tashi daga wata tasha zuwa wata tasha shi ma fasinja ne ko sai ya sa kai a ciki don shi yayi gudun hijira ne daga inda aka aika shi yayi da'awa saboda sun bashi haushi ashe bai san yayi gudun wata matsala ba kuma zai shiga wata matsala ya fita daga gurin mutanensa ne ba da uzurin Allah ba kamar da wasu malamai suka ce kaga ashe dole Allah ya zarge shi da haka duk mai da'awa ana so duk abin da zai yi to ya bari ya samu dalili na shari'a a cikin abin da ya shafi alaka da wannan da'awar tashi amma in yi abin don karar kanshi ko don son zuciya ko son zuciyar wani to zai iya samun jarabawa daga Allah mummuna wanda suke in ba karfin imani gare shi ba akwai wahala ya fita daga cikin wannan jarabawa kage shi wannan annabin da aka jarabe shi karfin imani shi da yawan addu'o'i shi da yawan koma shi zuwa ga Allah shi kadai ne ya huda shi to shi yasa a kowane lokaci kayi kokari ka rikawa kanka guzuri na tare da kyawawan ayyuka masu tasiri a wajen Allah duk lokacin da Allah ya jarabe ka in ka roki Allah da su sai Allah ya karba maka mun ji kisal waɗansu daga cikin bayin Allah wanda suka tashi tafiya sun je cikin wani jeji mai kuraye da mace zai da zakuna sai dare ya musu sai suke nemi bukatar yin barci to in mun kwanta waje akwai matsala fa to zai za su suke ga wani kogo daga cikin kogon dutse suka shiga suka kwanta kawai suna cikin barci sai wani dutse ya gangaro sai ya taushe kofa ba gurin huta suka rasa yadda za su yi kage ɗayan su yace ai yau ba abin da zai tseratar da mu daga halin da muka samu kanmu illa an tada wallahi bi sali a amali hadisi ya ran imam nawu ya zo shi a cikin riyadus salihin yace ba abin da zai tseratar da mu daga cikin halin da muka samu kanmu illa kowa ya roki Allah da wani aikin da ya san yayi tsakanin shi da Allah aiki mai kyau ashe a cikin nasu kuma kowanne yayi tara din ayyuka kyawa wa tsakanin su da ubangijin sa daya sai yace ya Allah wani abu ya taɓa faruwa a gare ni ni mutum ne mai biyayyar uwaye irin biyayyar da nake musu ma ba na iya cin abinci ko in ciyar da ƴaƴana har sai lokacin da nake sun ci sun goshi wata rana na tafi daji da na dawo na tatso musu nono ɗan kasan a ƙauye akwai inda ɗanyen nono na raƙumin shi ne abinci
na zo da wannan sanatar sun yi barci amma saboda biyayyar uwaye sai na tsaya a kansu nake kyamarin tada su daga barcin har sai sun hulka da kansu ga ƴaƴana ba su sha ba ga mata na ba su sha ba yara ƙanana suka zo suke kai kawo in meka musu nono su sha nace ba zan ba ku sai uwaye na su sha har sai da asuba ta yi yana tsaya kan uwayen da abun sha saboda biyayyar uwaye suka kwana suna barci shi ne tsaya kansu har sai da asuba ta yi suna farka ai ba su nono suka sha a takeice ne ya roki Allah da wannan kyawawan ayyukan na biyayyar uwaye yana gama fadin haka sai dutsi kawai ya dan gusa kadan yace Allah in nayi wannan in dan dutsi dan kai nayi wannan to Allah ka sa wannan dutsi ya gusa dutsi sai ja da baya amma duk da haka kowa bata isa a shiga ba shi kuma dai sai ce ai ni ma dan tinkin na ba dan kuyo bane yace wata rana ya Allah na dauki wadansu mutane bare ba ko na yi kwantara da su kowa ya karbi kudin shi akwai wani kwara ɗaya sai ya tafi shi bai karba ba wannan kudin nashi sai ne ta yi mishi kasuwanci da shi ina masa kiwo ina noma har sai da ni tawa dukiyar ta kare amma shi kuma wannan nashin na bare malwuni guda ya zama an tara raƙuma da shanu da awaki da zabbi da kaji har ma bayi an saya shekara ta yi nisa kawai sai ya zo ce bai gida wata rana kana tunai ni ne nayi aiki da kai tare da su wani amma ba karɓi kuɗi na bace ina tunai yace to na zo ka bani haƙƙi na yau sai ce kaga shanun da ke gidan nan da raƙuman nan da tumakin nan gaba ɗaya naka ne komai in kana so ka ɗauka yace a haba mai gida ni ba na so ka mini izgili ni da nake so ka bani ɗan abin da na maka aiki kuma ka zo ka ce in kwashe dukiyar gidan yace wallahi dukiyar gidan nan duka za ka ce shi ma kuma da yake wannan duniya da kun san ya yi gaba ɗaya sai kore abin da ke gidan kaf ko la na kiwo bai bar mishi ba kaga in ba dan Allah bane kaka ai da sai dai wa ɗaya ko biyu ya bashi ko amma ya kare yace to Allah wannan abin da dai in nayi ne dan kai Allah wannan dutsin ya ja mana baya sai dutsin ya gusa har yanzu dai kun bu samu gurin fita ba gaba ɗaya amma akwai dan saura shi ma ɗaya sai ta to shi ma ai ya tuna yana da wata kuzanci shi ƴan uwar shi yana santa da aure bai samu ba har ya so ya lalata ma bai samu ba har sai ya ce aure a wani gida yanzu kawai wata rana sai aka samu shekara ta matsi shekarar takura shekarar yunwa ba su da abincin na yau balle na gobe shi kuma Allah ya mashi dan abin hannun shi kai ta zagoye sace ina so dan uwana ka taimake ni da abinci sai ya ce ai kin san ni masoyin ki ne kuma a wani lokaci na nemi mu yi aikin a sha da ke biki yarda ba yanzu in kina so in baki to sai in kin yarda a aikata wannan mummunan aikin ta kalli gaba da baya ta ga ba mafuta da ta hallaka da ƴaƴanta gara ta yi wannan abin ta amshi dukiya a gurin shi mai yawa akan tayar ta bada kanta boriya akan ai lalata amma da haka akwai karfin imani a cikin zuciyarta shi kuma ya yarda yi sai lokacin da ya kube kayan shi ya shirya sai ta ce dan uwa naka ji tsoron Allah kada ka sanya zobe illa bi haqqi sai da haqqi shi ma na kai gaban ka bai halarta gare ni ba sai ji tsoron Allah ya jaye jikin shi ya bada kayan shi yace ya bar mata wannan duk abin da ya bata na dukiya yace ya Allah ni ma in nayi wannan dan kai Allah ka sa dutsen nan ya janye sai dutsen gaba ɗaya janye ba su baya abin da nake so mu gane kaga a ce mutun ya rika kyawawan ayyuka na alheri alheri ne wata rana zaka roƙon Allah da wannan aikin naka sai Allah ya karɓa maka da gaugawa shi yasa kowane mutum ya rika yin aiki tsakanin shi da Ubangiji wannan jari ne tun a duniya balle a je lahira to shi ma annabi Yunus alaihi salam yana daga cikin babban jari shi mutum ne mai yawan addu'a mai yawan tasbihi mai yawan tahmidi lokacin da ya shiga cikin halin kakanin kai sai Allah ya ce in ba dan yana yawan tasbihi a da ba yau da ya zauna a inda yake har tashin alkiyama ashe ayyuka mai kyau yana gusar da mutum daga cikin bala'i tun a nan duniya Allah sa mai ayyuka kyawawa to shine zamu ji kisa wannan bawan Allah to lokacin da ya shiga wannan jirgin sai jirgi ya fara tangal tangal kun fata fara mamaye su jirgi zai nitse zaka ce to ba mu kawo wannan jirgin fa a rage mutane idan ba a rage mutane ba to wallahi za mu halaka gaba daya gara a rage mutane saura su tsira to yanzu ba za a dauka a jefa a cikin ruwa duk wanda aka rage hoshi ba shi ba tare shi a duniya sai ka ce to ayi kuri'a ayi kuri'a a rubuta takarda in mutum ya dauko jefawa a cikin ruwa sai a jefa shi in mutum ya dauko a bar shi a cikin bato sai a kyale shi shi ko wannan annabin Allah Yunus ya fi kowa kamala da dattijantaka da alamar salihin bawa ana fara kuri'a kawai sai shi ta kama aka ce ka wannan ya kamata a sake wannan akramuka Allah yanzu duk ga mutanen banza a ce wannan mutum zama jefa a cikin ruwa halaka kai gaskiya bai dace dan tushe kamar haka aka ce a sake ana sake wa halu shi aka samu amma shi ya san me yayi yanzu ne ya gane wannan fitin da ya ba da uzurin Allah bai hushi shine yanzu Allah zai dafke shi anan shine aka jarrabe shi da ita ashe ki sa akan ki zaki iya samun kanki a cikin wata musiba ba a komai yasa aka jarrabe ki da ita ba ke jika jayo a da kin aikata wani mummunan aiki Allah yana so ya wanke ki daga wannan zulubin shi yasa a cikin alkur'ani Allah ya ce babu abin da zaku ga ya same ku na musiba illa bi ma kasabat aydikum wani abu ne wanda ku ka aikata shi a rayuwarku waya ku an kasir dan ma Allah ya yashi waɗansu abubuwa in ba da haka ba da abin ya faka ma to yanzu aka zo kuri a tauku sai ce kai ku dakata in ku kuna jin ba za ku iya jefa ni ba da mutanen su halaka gara in jefa kai da kawai sai ya tsallan fada kai sai ya ce bismillahi sai ya soti a cikin teku a ce akwai wani kifi shi kuma Allah ya aiko shi an ce maza maza ya je shi ga wani bawan Allah zai fado cikin ruwa yana fadawa ya dauka shi hadi shi kun san kifi akwai girma ko akwai kifin zai yi hada mutum kaman kai noma dai ta abinci bai ma san yayi karin kumulo ba to irin wannan kifin da aka turo katan kifi annabin Allah Yunus alaihi salam yana fadawa cikin ruwa kawai sai kifi ya hadi shi amma Allah ya ce wa kifin kare kare mashi kashi kare tamna shi kar ya bari ma ya ji ciwo wai ku kusa abin mamaki a lokacin da kifin ya hadiye shi sai ya tsammanin ya mutu sai dan motsa kawai shi ya je yana da rage shi to ashe ina nan wai wani bawa Allah ne ya je Najeriya yana da kudi sai aka ce mishi to wannan kudin da kake sayar da ke dama akwai barayi ya ta haba wani barawo zai sata kudin shi sai sa a cikin ajiyun ciki kusa ajiyun ciki to barawon da ya zo shi bayan ma ya sace kudin sai da ya mishi aski kwalkwabo da yana barci to lokacin da ya zabar daga barci ya shafa jaba kudin sai ya shafa kan da ya ce yau ashe ba ni bane wai ashe ba shi bane kudin babu to wannan shine yasa da tuna annabi Yunus alaihi salam yaji kaman ya mutu amma da ya dan motsa sai ya ji ta motsa ya motsa har ya ji hadin ya motsa sai ya ce to ashe ina nan malamai suka ce sai ya tashi a cikin cikin kifi wanda ya rakula shi a cikin cikin kifi aka ce ya tashi ya yi sallah raka'a biyu ya ce ya Allah yau gani nan a wani gurin da ba wanda ya taɓa samun kanshi a gurin yau Allah gani ina neman taimakonka shi yasa malamai suke ce wannan annabi daga cikin annabawan Allah ya roki Allah a wani gurin da ba wanda ya taɓa shiga wannan gurin kuma duk duniya ba wanda ya san halin da yake ciki shi ya ce rabbul izza Allah kadai da ya halitta shi ya san inda yake a yau matar shi bata sani ba ƴaƴan shi basu sani ba dangin shi basu sani ba a ƙasar su ba wanda ya sani kai duk duniya ba wanda ya san a inda yake dan guri ne mahaluki bai cika zuwa ba kowace irin halitta ma bata zuwa sai irin wannan kifayen shi kuma gashi a gurin kuma a cikin ruwa a cikin ruwan ma a cikin cikin kihi amma duk da haka abinda zai baka mamaki bai manta da taimakon Allah zai same shi ba shi yasa babu wani halin da zaki samu kanki a duniya illa ki sani a wannan halin Allah na ganin ki kuma Allah na taimakon ki abin da ya rage miki sauran kiris ki samu cin nasara shine komawa zuwa ga Allah amma in kika zauna wata tsawa ta tace to shikenan kika zana mata matsala tace to ai da ba mun ga muku ku ɗiyan zamani ne ko me zaka ce sai ku garrama bukwa yarda ai Allah ma ya ce tashi in taya ka akwai wani malami in kika je gurin shi aikin shi baya kuntawa da kin shirya da ayyuka kike kika ce eh to haka za a yi to kin shiga uku yanzu ki koma zuwa ga wa zuwa ga Allah ki sani ba wanda yake tare da ki a halin da yake ciki ko mun damuwa ki illa ubangiji subhanahu wataala shine amman yujibul muttara idza da'ahu
amman yujibul muttara idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah
Allah yake cewa amman yujibul muttara idza da'ahu wa yake iya amsa roƙon wanda yake cikin halin kakare kai a lokacin da ya roƙe shi kaga Allah ya kalubalanci duniya ya ce abu ɗaya ba wanda yake yin shi mutum ya shiga halin kakare kai a ce da shi duk duniya ba mai yin wannan sai Allah ashe boka bai cire ki daga cikin halin kakare kai malamin tsubu bai cire ki daga halin kakare kai ba wani mutum wanda aikin shi bai kundawa yoshi in da aikin shi bai kundawa da ya samu kanshi haka nan ki daga shi ma talaka ki daga shi zulubi ya kan shiga farawa kina gashi yana da bukatu ya kan samu bukatun su biya zan warki ma yana daga cikin samun bukatun shi su biya dan ya samu dan abin ce hole amma sai ki nuna cewa wai wanda ita ce hanyar fita a'a wallahi idan bawa ya shiga wani hali ba shi da daya daya hanyar fita illa ya koma zuwa ga Allah ga annabi Yunus a cikin ruwa ga annabi Yunus a cikin kihi amma duk da haka yana da yaqini yana da tabbacin Allah nan da ya halicce shi yana tare da shi Allah nan da ya jarrabe shi shi zai iya fitar da shi daga cikin wannan matsala. Allah da ya sa ya shiga wannan hali shi kada yake iya sawa kuma ya fita. Da haka bai mance da Allah ba sai ambaci Allah a wannan gurin. Har annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace mafificiyar addu'a kam a cikin alkur'ani wanda tafi kowace addu'a kaifi. Tafi kowace addu'a karbuwa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace addu'a dan uwana annabin Allah Yusuf alaihi salam. Maza Allah yace ba wani bawa daga cikin bayin Allah da zai shiga cikin halin kunci da damuwa ya roki Allah da wannan addu'ar sai Allah ya karba masa sai Allah ya cire shi daga cikin damuwar da yake ciki. Yau amma duk kun iya ta, kun haddace ta, kun karanta ta marutar miraran, amma sai mutum ya samu kai cikin wata matsala sai ya mance da wannan addu'a. Tare da cewa ya daga cikin wanda ya imani da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam la yadiku an hawa, baya magana akan san zuciya sai an mishi wahayi. To manzo Allah ya ce ba wani mutum daga cikin bayin Allah da zai shiga halin kunci da damuwa ya roki Allah da addala annabin Allah Yusuf alaihi salam face sai Allah ya karba masa ya ce shi daga cikin wannan halin. Da haka wajibi ne gare mu ɗan uwa musulmi kowane mutum yayi riko da wannan addu'a ta annabin Allah annabi Yunus alaihi salam. Ita ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Da ita kada ya roki Allah bai dubu dari ba, bai dubu uku da dari uku da talatin da uku ba, bai adadin manzanni ba. Ka san idan ka je gurin malamin gargajiya idan zai baka addu'a ba sai ya baka wani irin adadi wanda ba azza Allah biya masa sultan ba wata hujja a saka wasu ɗariruwa da dubunnai da yan kai. To ita kadai ce ya ambaci Allah da ita kuma Allah ya karba masa. Kuma a ƙarshen karatun Allah madaukakin sarki yace wa kazalika
nunni iz zahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fil dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin fastajabna lahu wa najaynahu minal gham wa kadhalika nunjil mu'minin.
Kaga Allah yake babu labari wazan nun waye zanun shine annabi Yunus iz zahaba magabiban lokacin da ya tafi yana mai fusata da mutanansa fa zanna Allah la qadara alaihi. Allah ya ce shi tsammanin shi ba za mu kamo shi ba, tsammanin shi ya tsira, tsammanin shi ya cire kashi daga cikin damuwa. A lokacin sai Allah ta'ala ya jarrabe shi. Amma da kace Allah ya ce fanada fi zulumat sai gashi yana addu'a a cikin duhai ga duhun ruwa ga duhun cikin kifi da me ya roki Allah sai Allah ya ce bi Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah ta samu abubuwa guda uku. Na farko akwai kade ta Allah ce, na biyu akwai al-iqrari bi zam tabbatar da ciciya mai laifi ne, na uku akwai tsarkake ubangiji. Fanada fi zulumat ya roki Allah a cikin duhai bi Allah ilaha illa anta, yace ya Allah ba wanda ya cancanta a bautawa, ba wani sarki na gaskiya sai kai, subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya Allah. Yace inni kuntu minaz zalimin, ni na kasance yau daga cikin wanda suka zalunci cikin su da laifi. Allah ce fastajabu lahu, kai tsaye sai muka amsa mishi, wa najaynahu minal gham, muka tsaratar da shi daga wannan bakin ciki da damuwa. Allah yace ba annabin Allah Yusuf kadai ba, wa kazalika nunjil mu'minin, haka kowane mai imani idan ya roke mu da ita Allah yace haka zamu karba masa. Kaga wannan garanti ne daga Allah, duk wanda ya roki Allah da wannan addu'a Allah zai karba masa. Yau amsa mu lakani ko ina ga yau amsa mu lakani sai dai wanda bai rike ba, kuma lakani direct daga Allah kuma daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To da haka zamu je karatu wannan annabi da muka bada tarihin shi kamar yadda Allah ya ka tare cikin suratul anbiya. To shine wani kaso daga cikin tarihin shi a wannan cikin suratul safat, sai Allah ya ce wa inna yunus
wa inna yunus la minal mursalin.
Ubangiji ta'ala ya ce wa inna yunus, lalle ku sani annabin Allah Yunus. Allah ya ce la minal mursalin, wallahi yana daga cikin manzanni. Ubangiji ta'ala yana lissafa mana daga cikin annabawan da Allah ya aiko zuwa ga bayin Allah a nan duniya. Akwai annabin Allah Yunus alaihi salam, kuma Allah ya rantsuwa cewa yana daga cikin manzanni. Me ya faru da shi sai Allah ya ce iza
abaqa ila al-fulkil mash'ur.
Ubangiji ta'ala ce iza abaqa ila al-fulki, a lokacin da ya fada ko ya shiga ko ya samu kanshi ila al-fulki zuwa wani bato ko jirgin ruwa wanda yake al-mashhur, wanda yake a cike a makure, mutane sun cika an cika shi da waɗansu abubuwa da ake yin sufuri da su a cikin jirgin. Tun san a lokacin da mutum ya zo tar da motar ƙauye ko ta cika aka ce ba guri, shi akwai guri da yake gari ko sai a ce sa ƙawar kadan, dole ne sa ba zuwa ƙauye ya san wannan. Yau in ka bari ta tashi ba wata, gata a cike amma zaka samu kanka ka shiga cikin ta. To shi ma haka ya samu kanshi, jirgin daman ya cika amma Qurayshi da kaya mutane sun shiga, amma sai ya saura ya samu kanshi mai a cikin wannan bato almashhul wanda yake an cika shi da mutane kuma an cika shi da kaya. A lokacin nan ana cikin tafiya, bayan jirgin ya motsa sai kunfa take fama ta mamaye jirgin, jirgin yake tangal tangal yana hawa ya fadi. To shine kamar da muka baku tarihi, sai aka ce yanzu ayi ƙuri'a, duk mutumin da ƙuri'a ta canko to babu shakka wannan mutum yana da wani zunubi ne, madadin mu bar shi shi da zunubin shi, zunubin shi shafe mu halaka, to mu dora shi a cikin wannan ruwan kifi ya cinye shi mu mutsira shi ne yana sauki. To nan ne aka fara ƙuri'a.
Fasahama fakana minal mudhadhi,
yanzu fasahama sai aka yi abin nan wato ƙuri'a, irin nau'in ƙuri'a da suke a wancan lokacin. Yanzu annabin Allah Yunus fakana sai ya kasance minal mudhadhi, daga cikin wa'inda ƙuri'a ta canko cewa ya cancanta a cire shi daga cikin jirgin a kada shi a cikin ruwa, kamar yadda muka baku tarihi tare da cewa idan ka kalle shi ya fi kowa kamara, saboda shi annabi ne daga cikin annaban Allah, duk da su ba san waye ba, manzo ne daga cikin manzannin Allah, makusancin Allah ne, amma duk wanda ya dibe sai a ce ka, in dai laifi ke sa mutum ya yi zunubi kuma zunubin shi ya shahi mutane, wannan bai cancanta a same shi da irin laifin da za mu ɗauka mu jefa shi a cikin ruwa ba, a saki. Shi yasa da za a zo a tara mata masu yawa a lokacin da ake tsammanin mai zunubi kila ba mai niƙali ba ce, kila ba mai hijabi ba ce, kila ba mai zuwa makaranta ba ce, kila ba mai karanta Alƙur'ani da Sunna ba ce, sai a diba wata sakar-sakar a yi tsammanin ciki na wannan ko. Amma idan abin ƙuri'a za a yi, sai aka canko wata malama-malama mai niƙali da susetin hannu da ƙafa, kaga za a iya taka ya kamata a saki. In dai ana maganar tuhuma ne, wannan ba a ce ya kamata mu tuhuma ba, to za ka shi ma yana da siffa ta kamala. Ga kuma alamun hasken imani tare da shi, sai suke ganin ba shi ya kamata a jefa ba. Aka sake ƙuri'a ta biyu shi aka kama, aka sake ta uku shi aka kama, suna shawara sai ce ku daina shawara, ni na san alaka ta da Ubangiji ne, ni ne na saba Allah ya jarabe ni da wannan. Shi da kanshi ya yi tsallai, daman ba wasu ce tsallai ɗaya ake a fada ina a fada rijiya, sai an yi ne shi dubu ba a fito ba ko, in ba gane wannan ba, idan kana da wani rijiya ko rami a gidanki ki yi tsallai ɗaya ki fada kika irin shi nawa zaki kafin ki samu kanki a waje. To sai ya tsallai ɗaya yana fadawa rijiya a cikin wannan teku, subhanallah, ashe akwai wani kifin da Allah ya bai wa umarni.
Faltaqamahu al-hutu wa huwa mulim.
Allah ya ce sai wani kifi ya hadiye shi. Me yasa Allah ya jarabe shi da wannan kifin ya hadiye shi? Allah ya ce wa huwa mulim, yana abin zargi, Allah na zargin shi. Me zargin da Allah yake mishi? Allah ta'ala ya bashi mission, ya aika shi wani aiki na musamman, shi ne aikin da'awa, aikin karantar da mutane da kiransu zuwa ga tauhidin Allah. Shi kuma ya fusata ya bar wurin, bai jira umarnin Allah a cikin tafiyar tashi ba. Shi yasa wallahi idan ke ta Allah ce ki hankali, duk wanda ya taba Allah to sai ya ga Allah. Idan kin ga kina saba man Allah, Allah yana kyale kiki shaf, to Allah bai saki ne. Amma duk mutumin da yake na Allah ne, kadan kike kuskure kika taba Allah, to sai kin ga Allah ya jarabe ki da wani bala'i. Saboda haka idan ke na Allah ne, to ki kiyaye dokokin Allah, shine zaman ka lafiya. Inna Allaha yagharu, Allah yana kishi kamar yadda kike da kishi. Mene da kishin Allah? Ya ga bawan shi kuma mai imani ya keta haddinsa. Allah yana kishin wannan abu. Saboda haka mu kiyaye Allah dare da rana, mu kiyaye Allah a zaune, mu kiyaye Allah a tsaye. Amma in dai ma rika taba Allah, to yanda zaki taba Allah, Allah ya jarrabe ki. Wata in ta taba Allah, Allah sai ya kare ta. Rike lamba ta ba san waye Allah ba. Amma kina karanta Alkur'ani, kina zuwa makaranta, kina zuwa gurin tafsiri, kina sauraron shi a cikin gida, kuma ki saba ma Allah da gangam, Allah ya kyale ki, ai sai kin kanki cikin bala'i da musiba a kullum. Kiyaye saban Allah shine zaman lafiya gurin dan annabi Adam alaihi salam. Amma da zaran kana sabawa Allah, to a duniya zaka samu kanka kullum cikin bacin rai da damuwa da kuma tashin hankali da kuma musiba iri-iri. To kaga shi annabi ne fa daga cikin annabawan Allah, idan ana maganar kololuwar daraja ta dan Adam a ce mutum wannan annabi ne, manzo ne na Allah. Amma iris yayi abin da ba daidai ba, Allah ya jarrabe shi, gashi nan har ya fada a cikin teku kuma kifi ya hadiye shi. Allah ya gaya mana faltaqamahu al-hutu, kifi ya hadiye shi, wa huwa mulim, kuma gashi ma Allah ma na zargin shi banda ma har yal kifin. me ya zargin da Allah yake mishi me yasa ya tauba tare da ya jira uzurin Allah ba me yasa kika yi Allah bai ce ki ba me yasa kika bari Allah bai ce ki bari ba me yasa kika yi abinda ba Allah ne ya ce ayi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kawai kabila ku tana yi kawai a gidanku ake yi ko a cikin gari ake yi na daga cikin abinda yake janyo bala'i musulmi ya bar dokar Allah da dokar annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata wani abu kawai saboda gama garin mutane suna yi wannan Allah bai kare ka idan kana da imani sai an da bai karmasi wa Allah ya kare ku to shine Allah yace fazzaqabahu al-hutu sai kifi ya hadiye shi madak ya hadiye shi amma bai karya bai kashi ba bai tabna shi ba bai masa komi ba amma dai ai akwai bala'i ko kana cikin cikin ki ai bala'i ba na wasa bane ba malaman tarihi suka ce har sai da ya tsammani ya mutu amma da ya motsa sai je nan saboda girman kifin kuma ya tashi ya salla a cikin shi shine Allah yace a lokacin yana cikin zargi duk da haka bai manta da ubangijin shi a cikin halin da ya samu kashi kun ga bambancin da ake samu da mutanen kware ko shi mutumin kirki da ya shiga wahala sai ya tuna Allah sai ya ƙara sirka shi zuwa ga ubangiji sai ya dogara zuwa ga Allah sai ya ƙara neman taimakon Allah wanda kun ba mutumin Allah ba yana shiga cikin matsala kuma sai ya saki Allah ya haraka maka ne tashin hankali ya samu sai ki dauki alkur'ani idza kunta fi hammin wa gamban wa kurbatan faqra'u kitaballahi yujiki min hamm idan kina cikin tashin hankali cikin damuwa to karanta littafin Allah shi zai tsirtar da ki daga wannan damuwa amma kaga dan adam wani in ya shiga cikin damuwa sai ya tsaya kara kanshi matsala galibi idan ka tambayi mashaya ta ba yake kuma ta abu kwashan ta ba ko sai maza in ka tambaye shi me harkar shan ta ba sai ya ce damuwa ce kawai sai ga ya kamata ya sha sigari daga nan ya fara ya to babu tarihi wani bawan Allah ko ya bar dan shi labun lafiya a gida a cikin watan Ramadan ya tafi kasuwa aka zo aka ce mai dan shi ya rasu tsakiyar rana wani dan aka ce dan naka wani ne da kamar lafiyar shi lauyin ya rasu aka sai dan ne aka ce a kawai Allah ne ya karbi rayuwar shi yace da kyau kawai sai ya je gurin mai sigari yace ba na taba karaya ya ba shi yace ba na ashana yace yanzu yace eh kawo ya sa taba a baki ya dauki ashana puf ya buga ya kunna ya ja haki ya busa sama yace mu duk wanda ya mana kankara sai mai kai gidace eh ko ba Allah bane an shaidan to bari shi Allah ya gani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga wannan ya tabu ko sai mu ce ya samu tabu hankali ya kamata a kai shi fisiyatri to duk wanda za ta shiga damuwa a cikin ku me hukunta kama Allah sai ta je gurin boka ba gare mai san tabar ba da zuwa gurin boka idan ka je gurin boka ko malamin subuha da sunan neman biyan bukata wallahi sai kin shekara 40 kina sallah Allah bai karba ba lalaka kafin shekara subhanallahi kwana 40 kafin kwana 40 kin mai yuwa ki mutu kuma kin mutu arniya kai kafin akai haka manzo Allah ya ce duk mutumin da ya je gurin boka ko malam mai diba sai ya diba mishi ya ce kai wannan malami da ganin yake ya yarda manzo Allah ya ce fa kada ka fara bi ma unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan mutum ya kafircewa abinda aka saukarwa annabi muhammadu shine alqur'ani to dan Allah bai shanta ba ya kafirce alqur'ani wanda yake da azumi ya kafirce alqur'ani dan tabbiyin da kace kawai zai yi kafara amma duk wanda ya kafirce alqur'ani ya zama wa ya zama arni shi yasa duk lokacin da mutum ya shiga cikin wani hali in bai kama Allah ba wallahi ya shiga uku ya fada da fadar ka kama Allah ki riko da Allah ki nemi taimakon Allah Allah ta'ala shi da ke taimakon bayin sa to annabi Allah Yunus alaihi salam a lokacin nan da Allah madaukakin sarki ya jarabe shi sai ya cigaba da tasbihi da tahmidi da roƙon ubangiji tabaraka wataala amma sai Allah ya ce falaula annahu kana na'am ko kaja
falaula annahu kana min al-musabbihin lalabita fi batnihi ila yawmi yub'athun
ubangiji ta'ala ce falaula kana in ba dan ya kasance ba falaula annahu kana min al-musabbihin in ba dan shi annabi Yunus ba kafin ya shiga cikin matsala da man yana daga cikin masu yin sallah wasu malamai suka ce musabbihin a nan gurin ana nufin masu tsaye da sallah falaula annahu kana min al-musabbihin in ba dan kafin ya shiga cikin halin kakare kai ba daman yana daga cikin masu yawaita addu'a la labisa fi batnihi da Allah ya kale shi a cikin cikin kifin nan ila yau mai ba sunan har zuwa ranar tashin alkiyama Allah me ya cire shi daga cikin halin damuwa daman mutum ne mai yawan addu'a shi yasa a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta'arufu ila llahi fi raha ya'rufuka fi shidda kullun ki rike neman taimakon Allah tun kina zaman lahiya ki rike yawaita addu'a alamin lahiya a lokacin da kike shiga cikin halin kakana kai kina cewa ya Allah sai Allah ya karba miki amma ke barwon ki da addu'a in kaga ta yi sarka sai wannan wanda ya mutu nan wata bar gudun wada akuya ai sarkar uku ko ta bakwai tana ganin tayi abin girki ko ai 40 ko cikin shekara amma alamun lahiya ba ta sarka sai wannan ta ya mutu ba za ta zo ta yi addu'a ba sai ta shiga cikin wani tashin hankali to wannan ba shine tafarkin mutanen kwarai ba mutanen kwarai kowane lokaci suna nanacewa tsakaninsu da ubangijinsu yawan addu'a yawan sallah yawan tazbihi yawan tahmidi yawan haukala yawan hailala da yawan asifari kina shiga cikin halin damuwa da kin ce ya rab ya Allah sai Allah ya ce baiwa ta me ke faruwa Allah ka san halin da muke shiga sai Allah ya ce jiki shikenan shahuru miki mun cire ki daga wannan halin sai kiga Allah ya kore matsalar amma baki addu'a baki kokarin karatun alqur'ani duk wani aikin alheri ba ki yi sai lokacin da ki shiga cikin matsala to ai zai yi wahala Allah ya saurare ki mu dauka a duniya kawai ga wani mutum mai kudi ne ko kuma hajiya wata tara da kudi ke biki santa ba bata san ki ba buku zauna tare ba buku yi hudda ba kawai sai ki zo don kisa matsala ki ce hajiya matsala gare ni kaza kai ta baki amma ta san matsayin ki a gurinta ta san kokarin ki ta san mutuncin ki ta san halin zamantakewar da ake da ke abin kirki ake yi sai kika zo kika ce ga wata matsala kaza kin ga yafi sauki su taimake ki sama da ba ta sanki ba to balle ubangiji tabaraka wa ta'ala shi yasa abin da yasa Allah ya karba mishi addu'a Allah ya ce falaula annahu kana minal musabbihin in ba dan ya zamanto daga cikin masu yawan tasbihi da tahmidi ba da sallah da addu'a da ya samu kansa a cikin wannan yanayin Allah ya ce zai yi kiran mu gane shi galabisa fi batnihi ila yami ba'su sai ya zauna a cikin cikin kifin bai mutu ba kuma bai rayu ba za a ce ko har sai an tashi alkiyama ta ko ya mutu daga cikin cikin kifi da kabarin shi cikin kifin ne kawai amma duk da haka da yake da man yana yawan addu'a da ya samu kansa a cikin matsala yace ya Allah gani a cikin wani yanayi gani a cikin wani halin da ba wanda ya san halin da nake ciki sai kai ya roki Allah da kalmomi guda uku la ilaha illa anta subhanak ba wanda ya cancanta a bautawa sai kai kadai sarki ya tabbata gare ka ya Allah inni kuntu min az-zalimin yau na zalunci kenan bai huce abu da shi ko ya ce abu da shi shine malamai suka ce da addu'ar masala da addu'ar ibada wacce ce tafi karbuwa a wajen Allah addu'ar masala shine karka ce Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza addu'ar ibada shine kawai ka riga ya rab ya rab ya hayyu ya kayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu cikin matsala da kake amma baka ce kaza ba kawai kai dai kana ambaton Allah da sunan shi kyawawa malamai suka ce wannan wanda baka tarbiya ba ta fi saurin karbuwa a wajen Allah ashe shi Allah ba sai ka fadi ba ko ba sai ka tambaya ba amma a wani gurin kuma ana so ka tambaya din amma in wuya ta yi wuya ai kuka ma gagara yake sai mi sai ni shi ko idan ka shiga cikin halin kunci yanzu ba so ba ake ka rika zane kawai kai ne ka ambaton Allah ka rika ambaton Allah da yawa wallahi lokaci ka dan sai ka sha mamaki shi yasa shi bai ce komai ba kawai sai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin bai ce Allah ga halin nake cikin hudani Allah ce kawai fasta da buda da hu wani jaina ku bil gam sai muka amsa mishi muka tsiratar da shi daga cikin halin da ya samu kanshi ba shi kadai ba Allah ya ce wa kazalika nunjil mu'minin haka duk mutumin da yake da imani in ya roki Allah haka Allah yake karba masa to gashi Allah madaukakin sarki ya ba mu labari Allah yace da ya zauna a cikin cikin kifi sai Allah madaukakin sarki yace me ya faru fa
nabadnahu bil ara'i wa huwa saqim wa anbatna alayhi shajaratan min yaqtin
ubangiji ta'ala yace fa nabadnahu bil ara'i yana faɗin wannan kalma sai muka sa ake jefar da shi a wani sahara al'ara wani guri wanda yake ba itace ba abinci ba gine-gine saboda kihin babban kihi ne kifin da zai haɗe mutum ba tare da ya tarna shi kuna ganin karami ne in ya furzar da kai zai aje ka a gindin teku ne ai sai ya jefa ka can nesa can nesa ya jefar da shi sai gashi fa nabadnahu Allah ya ce an amayar da shi an furzar da shi bil ara a wani guri wanda yake ba itace ba gini a heli tanwararai wa huwa sakin kuma yana irin wani yanayi na rishin karfin jiki an ce a lokacin da kifin ya aba da shi jikin shi ya koma kamar jikin dan jinjiri saboda ya sha zafi kun san ciki akwai bala'i ko ciki zafi gare fa na mutum ma balle da kifi duk abin da ka sa shi a ciki in ya samu awoyi ai ya canza kama ko to shi fa an gade shi ne a ciki wasu malamai suka ce kwana uku yayi wasu ka ce sati yayi wasu ka ce kwana shi 40 malaman tarihi sun kawo tarihi daban-daban ya dade a cikin cikin kifin nan yana jiran sakamakon da Allah zai bashi mai kyau kuma Allah ko ya bashi sakamako mai kyau ko kun san abin mamaki su kuma ɗan garin nasu a wannan lokacin Allah sai ya dora musu wani bala'i suka shiga cikin tashin hankali kuma aka ce musu idan basu nemo wannan adabin nasu ba ba su fita daga cikin bala'in ba sai sun yi imani da Allah sai sun yi astighfari kuma sai sun nemo shi an ce ranar da Allah madaukakin sarki ya sa kifin ya amaye da shi gaba ɗaya su sun huto da matansu da mazansu da yaransu da shewa gabannin da mabiya da malamai da jahilai da dabbobin su sun taru a guri guda suna ya Allah mun tuba ya Allah mun tuba yasa kuma ga in tura ta kai bango ake ce a fita aje a roki Allah madaukakin sarki kowa da kowa irin da yasa sarki jakanku da kulkuta kugo a ga rena wayo ga dan siyasa ko waye ce waye da kwanku da kulkuta ku da mun kulkuta ba sai talaka ba balle kwanta to gaba ne sun mutu kwansu da kulkuta su suna neman Allah ya madaukakin sarki ya yaye musu laifin da suka yi wa annabin su kuma Allah ya dawo musu da shi shi kuma yana can an jefa da shi a sahara a inda ba ruwa ba gindin ruwan ba ba itace ba wani gine-gine ba inuwa to shine Allah ya ce wa ambatina alaihi mu inji Allah sai muka tsoro mishi shadaratan wata itaciya mun ya kadi daga cikin itaciyar ya kadi malamai sun ce itaciyar ya kadi wata itaciya ce mai inuwa ta musamman da kuma ƴaƴa masu daɗi nau'i ne na wani irin itace wasu malamai suka ce itace da wanda baya gaba mai inuwa mai ganye masu kyau wani ita ce da bayan inuwa za ka je na ba da wani irin nau'in ƙanshi da kuma sanyi mai daɗi da kuma ƴaƴa masu daɗi to Allah ya sa wata itaciya ta ƙuƙugo a inda aka jefar da shi ta girma ta rufe shi ta masa inuwa kuma ta sauko masa da ƴaƴa suke faɗowa da nanu yana ci har Allah ya sa ya kama ƙarfin jikinsa don a lokacin da aka amaye da shi kinnan ya kasance kai ka ce yaro ne da aka haifa yanzu ya zo gashi kuma babban mutum yanzu sai Allah madaukakin sarki ya bashi karfi sai ya ji labari ko aka tsinto shi a wani gurin da Allah madaukakin sarki ya sa kifin ya furza shi a can gurin ƴan garin su suke mishi irin wani tarbe kai Allah sai da ya bada labari yake cewa ba taɓa samun wata al'umma ba wanda ta yi imani fa na fa imanu wa ila ayatul
kursi la kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum adhabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin
ubangiji ta'ala ce ba taɓa samun wani gari ba ko wata ƙasa wanda Allah ya jarabe ta da bala'i kuma fadafaha ta yi imani fadafaha ibaduwa kuma imanin ta yi amfani ta kai tsaye illa kauma yunus sai mutanen annabi yunus da mu mutanen nijar kuma eh hada mu wallahi kuma bada ai mun yi imani ko kuma wallahi imanin ya amfani mu dan lokacin da eko ta sa takunkumi aka ce kada ba mu abinci Allah bai hana mu abinci ba saboda imanin mu ne aka ce kada ba mu magani ba wanda ya mutu saboda rashin magani ko akwai saboda imanin mu ne aka ce kada a ba mu kudi ba wanda ya wasa kishan kudi ko akwai wanda ya wasa kishan kudi a cikin takunkumi saboda imanin mu ne kuma aka ce abinda ake so ba a zo a yi ruwan ba ba mai aka mana hari kuma Allah ya ce yaki saboda imanin mu ne aka ce a yanke hudda duk wadansu kungiyoyi da suke bada agaji aka ce su tsaya su ga su koma kasar su sun koma kuma su koma ba waye mutu saboda ba bashi agaji ma kasar nan ashe na agajin na banza ne in dai ba na Allah bane da yan gudun hijira da ake mai agaji ba su mutu ba talakawa da ake mai agaji ba wanda ya mutu saboda imanin mu ne shi yasa a duk lokacin da al'umma ta yi imani to imanin ta zai amfane ta amma Allah ya ce ba taɓa samun wata al'umma ba da ta yi imani fa na fa imanuha imanin ta ya amfane ta illa qauma yunus sai mutanen annabi yunus Allah ya ce lamma amanu kashafna anhumul azaba, suna yin imani sai Allah ya yi musu dukkan azaba da aka dora musu a wannan rayuwar ta duniya. Dai Allah ya yi musu ita yi, mu ma Allah ya yi mana kuma, kuma ranar lahira Allah zai ba su aljanna, mu ma Allah ka ba mu aljanna, kuma Allah ƙara ya yi mana bala'i da musiba. Ga mu nan an sa takunkumi, an hana abincin, an hana maganin, an hana kuɗi, an hana hudda da mu, an hana ɗan agaji, duk Allah ta'ala sai ce kai yadda zai ku rayu, mun rayu ko mun rayu ba, wallahi duk ga kunan tabarakallahu azza kaliqina, ba wanda ta rame wallahi gumuwa haka da ka kalle mu ka san ba yunwa. Kai mu ne ma muke karɓa wasu ko? Mu muke karɓa ƴan gudun hijira ma, wallahi mu muke karɓa. Har yau Allah ya ki ba ga ɗan Nijar ya je gudun hijira saboda an sa mai takunkumi, saboda ba magani ba ga wanda ya mutu ba, sai dai makaryata wanda daga cikin shugabannin ECOWAS dattijan nan zamu ce Allah ya shirya shi. Da aka ce to kaga har gani halin mutanen Nijar ka ta suna cikin bala'i, suna cikin musiba, ba su da wuta, ba su da magani, ba su da abinci, ba su da kuɗi, yomin mala'iku ne gashi kuma muna raye. Abin da ya faɗi ba gaskiya bane kenan, ya faɗi abin da san zuciyar shi ne, san zuciyar uwa gidan Turawa. To wallahi duk lokacin da al'umma ta yi imani, wallahi imanin da sai ya amfane ta. Wai kar ku ce al'umma a matsayinki ke a karan kanki, idan kin shiga cikin jarabawa da bala'i, to imani da Allah ki ƙara tabbatar da imaninki ga Allah, wallahi imanin sai ya amfane ki. Ki jaraba ta gani daga yau, duk har da ki samu kanki ki san cewa ba wanda ya sai ce ki sai Allah, kuma ki dogara da wannan Allah ki ga abin da zai yi miki. Amma ke ce an jarabe ki, ki gaya waccan, ki gaya wannan, ki yi surutu a nan, ki yi maganganu a nan, ki yi kaza a nan gudun, ai dole ki shiga cikin matsala. Amma ki je ki yi sujjada, ki je ki karanta Alkur'ani, ki yi astighfari, ki ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, wallahi za ki sha mamaki. Dan Allah ba wanda ya taɓa roƙon shi bai bashi ba. Arne ma in yi roƙi Allah, Allah ba shi yake, balle ke musulma? Arne. Mai cewa Allah uku ne kafiri idan ya ce Allah bani wallahi ba shi yake. In dai a ran duniya ne wallahi zai ba shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana kumya. Yana kumya bawa ya daga hannu ya ce ya Rabbi ya Allah, kuma ya maido hannu nashi haka nan farikal. Allah yana kumyar wannan, wallahi sai ya biya maka bukatar ka. Babbar matsala dai kawai shine sai mu manta da Allah. Da an jarabe mu sai mu manta da Allah. A haraka maka bai a rike neman dabaru da wadansu abubuwa wanda ba su ne suka dace a yi ba. Allah ya sa mu gane. To ga Annabi Yunus alaihi salam. Allah ya ce wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun,
wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun.
Allah ya ce wa arsalnahu sai muka sake aika shi ila mi'ati alfin, zuwa wadansu mutane 100,000. Anan ne malamai suka ce an sake aika shi ne gurin mutanen dashi na da. Wasu malamai suka ce a'a, ai da mun ana so su yi imani ne ko eh, to su Allah ya ce ai sun yi imani, kuma imanin nasu ya amfane su. Ba taɓa samun ma al'umma da ta yi imani ba, imanin ta ya amfani ta kai tsaye kamar su. Na ce sai mu ko? Sai mu daga baya. To an aika shi ne zuwa ga wata al'ummar da bata yarda da Allah ba kuma, wanda adadin su ya kai 100,000, mi'atu arfin, 100,000 aw yazidun, ko kuma suna da ƙari akan 100,000. Aka ce can ma da ya kai wa'azi kuma yanzu ba zai ƙara irin da da ba ko? A yanzu ko mu wahala ai sai dai ya daure kuma ai ta gumurzu. Ga Annabi Yunus alaihi salam ya ji ya ci gaba da da'awa, Allah ta'ala ya yayi mishi damuwar da ya samu kashi, kuma Allah ka yayi mana. Sai Allah ya ce
fa amanu famatta'nahum ila hin,
yanzu kuma sai suke imani da Allah, suke yarda da Annabin Allah Yunus alaihi salam. Allah ya ce famatta'nahum ila hin, sai muka ba su jin daɗi har zuwa ƙarshen rayuwa. Ashe sakamakon imani da Allah shine mutum ya samu jin daɗi. Sakamakon imani dabin Alkur'ani da Sunna shine rayuwarka ta canza. Idan kaga rayuwarka bata canza ba, wallahi kai ne baka canza ba. Dan inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin,
inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Ubangiji ta'ala yace bai canzawa al'umma halin da ta samu kanta na halin kakana kai ta samu halin nutsuwa sai in ta canza da kanta. Allah bai canzawa al'umma halin da ta samu kanta na jin daɗi da morewa da kwancin hankali ta samu kanta a cikin fargaba da rashin kwancin hankali, sai ita al'umma ta canza. Mu duba abin da ke faruwa a cikin sauran ƙasashe, musamman ƙasar mu Najeriya, makwabtanmu, ƙasa ce mai karama, ƙasa ce mai al'umma, ƙasa ce mai ilimin addini, amma ƙasar gaba ɗaya sai ta canza. A cikin ƙasar ba mai kima, 'yan siyasa komin darajar shi sai ka ji wani ya talaka ya bunda ma mai zagi wannan abin haigar mu akwai saura mu anan bai zo ba malami di yadda yake malami a wannan kasar makwabciyar mu wallahi za ga wani sakare jahili yana kunduma mai ashar da zagi kuma ko aka kai har ma ya zama tun malamin bayan Allah waliyan Allah kashe shi ake kuma a rasa wanda ya kashe shi kaman kaza ai ko kaza ka gari a mace ya kamata a ce ka gane waye kashe ta malam jafar rahimahullah yana ba da sallar asuba suka zo suka harbe shi da bindiga suka kashe shi kuma hayo ba samar da suka kashe shi kuma aka zauna ba za mu ce aka zauna lafiya ba aka zauna ne ko an zauna lafiya ba zauna ba malam muhammad awwa albani rahimahullah ya je ya gama karatu na sahih al-bukhari da matarsa da ɗiyarsa suka zo suka bude mai wuta suka dangi harbin shi suka kashe shi suka kashe matar shi babba suka kashe ƴaƴan shi kuma har yau ba a san wai suwa ne ba kuma shikenan an wuce gurin kai ministan tsaro fa aka kashe minista na tsaro aka kashe har yau ba a san wanda ya kashe shi ba janar na soji an kashe ba a san wa ya kashe ba barantana malami shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya ka bala'in da bai taba kawa a kowace kasa ba yau akwai shi a Najeriya yau wannan kasar makauciyar mu bala'in da ya kai bala'i da mutanen suka canza shine yasa za ka an dauki mutun da tsoro ne kake kai tahiya da kudi ko ko ka aje kudi a gida ko a yanzu ba wai sai ka tahiya da kudin ba ba sai ka aje kudi a gida ba kai ne kudin kai za a zo a sallama a dauka a dauki matarka da yayanka aje a rika ciniki miliyan kaza kuma a daure mutun irin yanda ake daura akuya a gida a rana a gindin itace ruwa ya buga iska ta buga dari ya buga kuma ana ciniki shi sai an biya kudi a sako shi yau haka sun zama kanta me yasa inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim su suka canza yau ga sudan nan sudan kasa ce mai ilimi mai tarihi mai wadata mai addini mai girma amma abin da ya faru waɗanda suka fara samun matsala a kasal aka raina su da ba mai kima a sudan kaman malami amma sai kasar ta lalace ka samu dan zahin kai idan malami yana huduba akan mimbari za a samu wani mana kunya idan ka huduba ba ta mishi ba sai a hawo mimbarin ya sauko shi kawai wani ya hawo haka suka fara yau mudiban da sudan ta samu kanta kasar ta tarwatse ta lalace saboda mai sun canza Allah ya canza musu to shi yasa mu Niger mu ce alhamdulillah wannan girmama junan da muke da shi sanin na gaba sanin ya kamata darajar malamai darajar shugabanni mata sun san darajar mazansu wallahi mu rike shine zaman mu lafiya in mun taba Allah wallahi za mu ga Allah a wannan kasar da muke magana makauciyar mu zaka ji an ce mace an gama baki da ita an yi kirahun din mijinta wani an gama baki da shi an yi kirahun din matarsa wani an gama baki da matal da diye shi an yi kirahun din shi dan a samu kuɗi wani ya sai da uwar shi ba haka sai take ba ba tunan asiri bane haka kasar take ya za su zauna lafiya ba yanda za su zauna lafiya a kasar da ake aka ta irin wannan an kama yaro karami an kashe an kama menene an je an yi kaza wannan fa shine ya kawo musu zama lafiya me yasa muke ba da wannan idan gemu dan uwanka ya kama da wuta me ba haushe ce a amma ba shafa namu ruwa ba zabi mu taya shi ya kashe wuta sai namu ya zauna lafiya gemu dan uwanka ya kama da wuta ka taya shi ku kashe wutar sai naka ya zauna lafiya wannan kosa wacce ta ba haushe da yake ta wai in jima ya wuce kanka ya fada kan mu wai kan uban ku har babanka har kan ubansa wanda duk kalma ba ta yi ba a Hausa to wallahi mu girmama juna mata a tsare dokokin nan na aure shi yake ka zama lafiya a cikin ƙasa shugabanni su yi adalci shi ne zama lafiya a cikin ƙasa mazaje su zama masu adalci shi ne zama lafiya a cikin ƙasa ɗiya su zama masu ladabi da biyayya da tarbiyyar da addinin musulunci ya ce ɗayawa uban shi ko ma'aifi shi ne zama lafiya a cikin ƙasa da mun canza wallahi za mu samu kanmu cikin irin wani yanayi yanzu yau gashi a cikin kasar ana iya satar sarki ana iya satar minista ana iya balle talaka bawan Allah mai neman abin sa a baki shi kullum daman akwai gari nukan da idan suka kwanta to ko ma kai gobe haka kawai suke tsammani yanzu akwai kasar fa a cikin Najeriya nan a yankin nan da arewa akwai inda idan aka sa amarya aure wani kawai zai zo ya ganta ya ce sai an kame ta yi sace ta ku kuma dole uwa ya sai kun kai idan ku zauna lafiya akwai gidan da mai gida na cikin gida da iyalin shi dan fashin daji dan ta'addi zai kwankwasa kofa ya ce so yake ya fito ya bashi wannan matar kuma dole ya fita kuma ke dole ki mai kauya in ba haka ba sai ya kashe ki ku musulmi ne haka suka samu kansu kaga Allah ya gusar musu da ni da kwanci hankali zama lahiya, to me yasa su ne suka canza? Mu ma ba dan bin malakin ba, ya kamata mu canza mu koma zuwa ga Allah, sai Allah ya ba mu zama lafiya. Ba abin da ke kawo rashi zama lafiya kamar shirka ga Allah, da zalunci. Waɗannan abubuwa ne wanda suke sawa Allah jarba al'umma da na masifa iri-iri, Allah ya kare mu. To da haka wannan tarihi ne daga cikin tarihin da Allah ya ba mu a cikin Alkur'ani, na annabi daga cikin annabawan Allah shi ne annabin Allah Yunus alayhi salam. Kuma Allah ya jarrabe shi, kuma ya karbi jarrabawa daga Allah, kuma Allah ya cire shi ko bai cire shi ba, Allah ya cire shi. Kuma ya ce haka duk mai imani da Allah yake, in dai Allah ya jarrabe shi da bala'i da musiba, sai ya koma zuwa ga Allah ya roki Allah, Allah madaukakin sarki zai cire shi daga wannan bala'in, ya kawo mishi aminci. Allah ka cire mu daga cikin musiba, ka ba mu aminci. Abinda muka yi daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu nagarta. Abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana. Allah ya zauna da kasan mu lafiya da sauran kasashen musulmi. Duk wanda yake cikin damuwa Allah ka cire shi, Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi. Allah muna roƙonka ka kiyaye kasan mu daga shirin masu shari, ka zauna da kasan mu lafiya, marasa lafiya Allah ka basu lafiya. Allah ka samu daga cikin bayinka waɗanda kake karɓar ibadar su a wannan wata mai albarka. Allah ka karɓi azumin mu da sallolin mu da addu'o'in mu gabaki daya. Ya Allah muna roƙonka duk abin da yafi ƙarfin mu, Allah ka fi ƙarfin shi, Allah ka yaye mana dukkan damuwar mu. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.